السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مهدفاتها، فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايات أمو مسلمي يوم أغاشيت كي يدر الله مالوك كي داتي وادق وجنسا ياساك كاولا يرم ونن يمتين أكو عوات رمضان wanda yini ne na alkamis na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta 1439. gashi Allah madaukaki ya tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa dan mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alqur'ani mai tsarki karkashin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'ani alqur'an، wato tafsirin da shehin malami Abubakar Mahmud Gumi ya rubuta. Allah madaukaki ya gafarta masa. In ba manta ba, muna karatu ne cikin suratul Nuri. Jiya mun ajiye karatu daidai kan aya ta 25 haka ne ko? Don haka matashiyarmu ita ce aya ta 26 a wannan wato sura. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya dukkan ayyukanmu muna yin sa ne dan neman yardar Allah, ya sanya mana shi cikin mizaninmu na ayyukan alherinmu, don ya amfanar da mu da shi ranar da ‘ya’ya ko dukiya ba sa amfani sai wanda ya zakewa Allah da zuciya kuɓuceciya. Allah ka arzuta mu da kalbu salim. Haramma bismillah. Allah ya datar da mu. Kun ga to ranar da muka fara karatu anan, dama mun bude ne a wato aya ta hadithul ifki ko, wanda wannan labari mummunan labari ne da wasu daga cikin muminai Allah ya jarabce su bisa ƙarƙashin jagoranci na shugaban munafikai Ubayyu ɗan Salul, wato Abdullahi ɗan Ubayyu bin Salul, a inda har muka ji ita Salul suna ne na mahaifiyarsa, wanda har Bahaushe in ya ga mutum munafiki ne yakan ce masa ɗan Salulu. Allah ya raba mu da ɗan Salulu. Ashe ita Salulun gyatimarsa ce. Allah ka raba mu da nifaka. Wanda bayan an gabatu a kan waɗannan ayoyi, malam ya gaya mana sai da aka ji ɗadda aya ɗaya-ɗaya har 18 don a barantar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabi mai daraja mai mutunci Safwanu ɗan Mu'addin dangane da abin da aka zarge su da shi. To bayan abin da muka gabatar jiya, wannan aya yau da za mu fara da ita, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce al-khabithatu lil-khabithina, ko al-khabithatu minan nisa, wato mata waɗanda suke munana. In aka ce mummunar mace, ko da ta fi kowace kyau, amma mazinaciya ce, to mummuna ce. Kamar fure ne ka gan shi a juji, ya gundamansa ne? Fulawa a juji? Fulawa yawanci a guri mai kyau take. Idan mai kuɗi ya ƙere gida ya ƙeru mai kyau, sai a samu masu ɗan zane suna cin abinci. Ce alhaji nan za a yi gun fulawa, sai ce a yi shi da kuɗinsa. Wancan ma ya ɗan samu ya taɓa, ginin ya yi kyau kuma ga fulawa. To idan mace ko da ta fi kowace kyau, amma kuma mazinaciya ce, to ta zama al-khabithatu, ta zama mummunar mace, saboda ba ta kama mutuncin kanta ba. Shi yasa Larabawa suka ce innal mar'ata jimalu hasharaf, ita mace kyanta ba wai kyau wannan da kake gani ba ne, ka ce ai fara ce, doguwa ce, tana da shan kalangu, tana da ushirya, wannan duk bukatu ne naka. Suka ce ai kyan mace kawai ta zama mai kamun kai, ba ta kula kowa, kowa baya laƙata, ba ta wargi ko ba a kai mata wargi, wannan mace kenan. Ko da tana nan yar gajeriya da dakusheshen hanci, amma in tana nan da kyanta da sifa da tsari, tana da fasali, amma kuma tana da zina, zaka ce tana da kyau? To shi yasa a nan Allah maɗaukaki ce al-khabithatu minan nisa, munana daga cikin mata. Kamar yadda muka gabatar da misali, an gane ko? Mune munin hali. Bahaushe ce kyawun mutum a halinsa yake, muninsa ma a halinsa yake. Wa minal kalimat, mummunar magana. Kaji wani ya ɗauko magana wanda za ta iya tashin garin nan, in aka biye shi annamimi ne zai tashi mutane, zai ɗauko labarin wane ya kai wa wance, wane ta ɗauko na wance ta kai wa wance, ya ɗauko na anguwan nan ya kai waccan anguwan, kaga sai ya ruɗe guri ko? To mai mummunar maganan nan lil khabithin, sai miyagun mutane su suke haka, minan nasi daga cikin mutane. Wal khabithuna, maza je minan nasi, maza wanda suke munana su ne masu munin hali. A gane kyau da muni duka a ɗanfare a halin mutum yake. Lil khabithati, wayannan su ne abokan haɗin miyagun mata ‘yan uwansu. Amin ma ku kira irin wayanda aka ambata na baya. Waɗayyibatu, mutane tsarkakakku, masu tsarki a halinsu, masu tsarki a maganarsu, ko ka musu sharri su ba za su rama da sharri ba, ko ka musu ƙazafi su ba za su ma ƙazafi ba, sai su barka da Allahnka. Kamar yadda ya faru daga cikin magabata, wani aka je ana faɗa ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. sai ya ce idan abin da kake faɗa a kaina haka yake gaskiya ne, ina roƙon Allah maɗaukaki ya bani ikon gyara halina, in kuma ba haka ba ne to Allah ya yafe maka. Ba mu yi haka? In kai ka ce ni da shi gaba har ji Kano ko? Ba ka fahimci addini ba ne. Ina ruwanka da shi? In ka ji ɗan haushinka na lokacin to kuma ka sauko. Kai mutum na dole ranka zai ɓaci, amma kuma kar ka riƙe kullum in ka gan shi kai ta fishi ka ɓata rai. Sai ka tara abokan gaba su yi ma yawa su je su rinjaye ka a banza. Allah kiyaye mu. Don haka sai Allah maɗaukaki ya ce irin waɗannan mutane abokan haɗin ‘yan uwansu ne, haka su ma na gari sun tabbata ga ɗalkaka mazajensu. Aminan nasi wa ɗayyibuna, mazaje na gari masu tsarki masu magana ta kirki da ɗayyibati su ne abokan haɗin mata na gargari. Mimma zukira ƙwarya ta bi ƙwarya ko? Haka Bahaushe ya ce. Ai allaiƙatu bil khabithi mithluhu, ita ce mummuna ita ta dace da mummuna ɗan uwanta. Wa bil ɗayyibi mithluhu, wato wanda ta dace da munana ita ma mummuna, wacce ta dace da masu kyau kyakkyawa ce. To sai Allah ya ce ulaika ai ad-dayyibuna, wa'annan wa'anda Allah ya tsarkake su nan. Wa kadhalika ad-dayyibatu minan nisa, haka ma tsarkakakku daga cikin matan nan. Wa minhum Aishatu, daga cikin tsarkakan mata akwai nana Aisha. Wa hiya ad-dayyibu ad-dayyibati, duk wata mata wadda ta kai tsarki da cika da hali mai kyau. Dan nana Aisha banda kyauta aikinta barkudi, daga kyauta sai sadaka sai sallah sai azumi sai sadar da zumunta. Nana Aisha kenan. Da ka malume suka ce wa hiya ad-dayyibu ad-dayyibati, duk wata mata ta kirki to tana bayanta, ita ce jagoranta. Mala ya mana lamba ɗaya na dalilin cewa nana Aisha ita ce a ɗayyabu ɗayyibat. Wa thabata fil hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari, wannan magana ba wai shiriri ta bane, ba shaci faɗi bane, a'a ya tabbata cikin hadithi da Imam al-Bukhari ya fitar cikin ingantaccen littafinsa a hadisi na 3230, in kana da jami'un sahih na Imam al-Bukhari ka zo ka leƙa hadisi mai wannan lamba. Wa Muslim da kuma Imamu Muslim Ibn Hajjaj shi ma ya fidda hadisin a jami'u sahihi nasa, hadisi na 2431. Daga ina aka samu hadisin? An Abi Musa radiyallahu anhu qal, daga Abu Musa Allah maɗaukaki ya ƙara yarda gare shi, ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, kaga addini kenan. قال رسول الله, manzon Allah صلى الله عليه وسلم yace kamula min ar-rijal kathir, daga cikin mazaje an samu kammalallun mutane masu yawa ba za su iya irguwa ba. Walam yakmul min an-nisa illa asiyatu imra'atu fir'aun wa maryam ibnat imran, amma daga cikin mata kaɗan ne suke kammalallin mata, ba matan da suka kammala suka cika sai Asiyatu matar Fir'auna. Kaji wani haɗi na Ubangiji, matar Fir'auna kammalalliyar mace ce, har hadithin annabi ya ba da labarinta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa Maryama ibnatu Imran, da Maryam ‘yar Imrana wadda Allah ya ce ahsanat farjaha, duk wannan kammalata ta farjinta gabanta ta kiyaye, ta gaskata kalmomin Ubangijinta. Sai Allah maɗaukaki ya mai da ita mata cikakkiya. Wa inna fadla Aishata ala nisa ka fadlin faridi ala sa'iri da'am, manzon Allah ya ce fifikon da nana Aisha cewa wa'annan matan da ma sauran mata baki daya kamar yadda madurguji ya fi sauran abinci. Ka san madurguji? ba babbar mana da ake da a sa akwashi akwai gona in kun yi noma ku da yawa ku kewaye mara daya alhaji tumewa news sa sai dattawa to madurguji ne an gane kamar yadda wannan madurgujin ya fi kananan maran ku yan fele-fele to haka na Aisha fifi kunta akan ainihin wato sauran mata daga kaga babbar mata ce amma fa yan shi'a sun zage ta kaga su ne zagaggu kenan dai da dan shi'a yake munafiki ne dan ya zagi Aisha ya zagi mahaifinta idan ka zagi na Aisha a fakaice kana zagin annabi ne ko da ka ce wai kai gidan annabi kake karewa ka rushe matarsa wacce yace rana bata aska kan abin da yake so ba irin ta kuma dan munafirci ka dauko Fatima tu la haula wala quwwata illa billah Allah ka raba mu da munafirci in zaka so annabi ka so shi da sahabbansa duka ka so shi da matansa duka ahlul baiti ahlul baiti ne amma karka wani naka guda uku Aisha da Aliyu da Husaini Hassan ba bawa maganar sa duku ko kuna jin suna Hassan sai Husaini sauran ba a san su Fatima Allah sauƙaƙe daka in zaka so iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so su da gaske kada ka rarraba su kamar yadda aka ce kai imani da manzannin Allah duka karka ainihin rarraba tsakanin su to haka iyalan gidan manzon Allah Allah ya dunkule su ya kammala su abin da ya rage mana mu yi biyayya gare su mu faɗi alheri a kan su ku duba risala Imam Abu Zaid al-Kirawani yace kada mu ambaci daya daga cikin sabon annabi sai in za mu faɗi alheri a kansa ba shakka an samu sabani a tsakanin su har ma an yi fada har da yaki har ita Aisha an yi yaki ta hau ta jagora na yaki amma aka ce karka ambaci wannan sai da kyakkyawan ambato domin abin da ya gabata a wajensu kowa yana kan fahimtarsa niyyarsa mai kyau ita ce dalilin da ya sa Allah maɗaukaki zai masa afuwa a kan abin da ya faru tsakaninsu Allah ya shirya da mu na'am aram aya ta gaba ko ba mu karasa ba ko ba mu karasa ba mu akan Allah ya ce ulaikal mubarra'una ko wa'annan su ne wa'anda Allah madaukaki ya kubutar da su wannan tashin mu iziktara Allahu li atyabi tayyibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulullah domin Allah ya zabi Aisha ga wanda yafi duk wani mai tsarki tsarki akwai mai tsarkin da ya kai annabi annabi ya fi shi tsarki ko arna ma turawa sun ce duk rikitin da duniya take ciki yau inna Muhammadu zai dawo duniya awa daya sai an daina wannan fadar boko haram wallahi sai ta kare dama shiri ne na ƙarya annabi ku ba a kawo masa ƙarya shababu ƙarya ne taliban sai an daina ai ba a kai irin wannan rikitar sai a wajen musulmi me yasa sauran guraren ba a yi duk gunda aka rungumi musulunci da kyau nan ne zaka ga an jefa fitina daga yahudu in za ku tashi ku yi karatun addini ku tumfari yakin da yake gabanku ku daina faɗa da juna ga aiki nan a gabanku sai ka je kana gaba da ɗan uwanku irin wannan fitina ta zo ta afka da ku baki ɗaya saboda ai sai musulmi sai rabu ne ake huda su Allah ka shiryar da mu daka Allah ya zaɓi Nana Aisha ga wanda yake kowa tsarki shine Muhammadu in kana son annabi da gaske wallahi sai ka so Aisha wa binti adiyabun nasi kuma a cikin mutane ba annabawa ba sayyidina Abubakar ya fi kowa domin shine shugaba na sahabban manzon Allah imamuhum haka imamu al-Qahdani ya faɗa shine malamin sahabban manzon Allah kuma jagoran su kuma mahaifin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaji wannan shine tsatson Aisha da kake zagi wato shine wa bintu adayibun nasi ba'da rusuli ko alaihi wassalam ita ce yar gidan mutumin da yafi kowane mutum daraja da tsarki bayan manzanni shine sayyidina abubakar as-siddiq wa khayr bi khayril qurun a mafi alherin tsara cikin sahabban manzon Allah sayyidina abubakar shine a sama shine jagoran su sayyidina umar yana biye da shi sayyidina uthman dan affan yana biye da shi sayyidina ali dan abi talib yana biye da shi radiyallahu anhu sai ka dauko guda shida wa'anda su zaka hada da wa'annan gulin ka samu cikatan mutum goma wanda annabi ya musu albishir cewa su yan aljanna ne tun daga nan duniya amma ko ba dariƙar su ko kaji dariƙar sayyidina abubakar ko kaji ta umar kaji ta ainihin wato uthman dan affan shi ya tara qur'ani yayi kwanfanin din sa ya raba a dukkan birane na musulunci amma babu wata dariƙa uthmaniya ko ka taba ji Allah ya shiryar da mu shi addinin musulunci guda ɗaya ne na Allah ne sai dai in kana ƙaryar sa kai naka kungulu da kan zamu Allah kiyaye mu in za a yi musulunci a yi musulunci ballantana a zo magana wai wani shehuwa ne wanda gaba ɗaya shekararsa 200 ko 300 a duniya ma gaba ɗaya wani shekara 200 wani 300 wani 700 to yanzu zai zama shi ma yana da wani fada a addini sai dai ya faɗi abin da Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabban manzon Allah suka fassara shine addinin musulunci amma ba wai ya kago nasa ba ba za a bautatawa Allah ba wai sai ta hanyarsa in kai shi kake bautatawa ka san wannan Allah ya shiryar da mu fala yaqilu fala yaliqu biha illa adyabul kalam ba abin da ya dace da ita sai magana wacce take mai kyau bai dace ba a dauki mummunar magana ana alika wala na Aisha ai su ma yan shi an sun zarge ta mummunan zargi wa adyabul amal bai dace da ita ba in za a ce ta yi wani aiki to kar a ce mummunan aiki ne duk aikin ta mai kyau ne dan na gaya muku aikinta sadaka kyauta azumi sallah itikafi hajji umara har Allah ya karbe ta wa kazalika safwan bin mu'addil as-sulami haka wanda aka zarge ta da shi sahabin manzon Allah mai daraja mai suna safwan bin mu'addil as-sulami kabila ce wa kana sahibu saqati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama li shaja'atihi wa amanatihi shi safwan dan mu'addil ya kasance shine na gaba mai koro raƙumai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ne li shaja'ati saboda jarumi ne gwarzo ne sadauki ne kuma mai amana ne amma kaji munafikai suna so su sa masa zargi wa kana idza rahila an-nas qama yusalli in an zo an yi zango a wurin jihadi an tashi za a yi gaba to shi kuma sai ya zauna a gurin yayi ta sallah kaji dalilin da yasa bayan an tafi yayi sallar sa ya biyo baya sai ya ga duhun Aisha yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta yi rantsuwa da Allah ta ce bai taɓa gaya mata komai ba bai mata magana ba ya ɗora raƙuminsa ya durƙusar da shi ta hau ya kai ta gun jama'a sai ya kamar shanu dan adam fa ka duba tsarkin wannan bawan Allah to waye kai dan amma sharri ba ku ga sai a hada hoton Kabiru Gombe a ce wai an kama shi da wata mace a sako ta bugu gamni ba wasu shekaru to gurgurdan imaninka gurgurdan sharrin da za a ma bala'i baya rabuwa da kai sai ya barka kana tafiya a ban kasa babu ainihin wani nauyi a kanka Allah kar ka sa mu wani sharri sai dai ai mana na'am ثم اتبعهم سنن سيدي سنن فما سقط منهم شيء إلا حمله دو يجي فرد أبنسا صفوان دم مؤد الأسلمي سيد أوكي أبن دو وني يجي فر مسلمي بابوه وافقه با إن يجي سيد تكيا وهي بركة ما أقول لك يبنغو غاني زيت إلى كهنك هذا أي كيسا يأتي به أصحابه سيبه كهن لك دبر زوى كما سكان فلا يليق به إلا طيب من الكلام والعمل بعض من ذلك الشيء أدنجل تامسا مغانا سي أتي مغانا ميكيو ذا فلا أكنسا ko aikin sa a ce aikin sa mai kyau ne dan haka sai Allah ya ce mubarrauna mimma yaquluna wa innan kan da Aisha bintu Abu Bakar as-Siddiq Siddiqa ibn at-Siddiq da shi Safwan ibn Mu'addal Allah ya kubutar da su daga abin da ai anihin wato al-usba suke faɗa dangane da su ai mimma yaquluna al-khabithuna wal-khabithat bihim abinda munanan mutane masu mummunar magana maza da mata ke fadi akan su yanzu Allah ya wanke su lahum ayni tayyibatu minayyibina min ar-rijal wa tayyibatu min an-nisa maghfiratun wa rizqun karim Allah ya musu gafara ta musamman Allah ya ba su arziki mai girma shine aljanna fi dunya bi tabri'ati a duniya ya kubutar da su cewa su ba mutanen banza bane وفي الآخرة بالجنة ألا يرى كما بيساس الجنة تسا وقد افتكرت عائشة بأشياء نعيشة تكني الفهري دي وسع أبو بوا منها دقت كن أبن دتكي الفهري دي شي أنها كلك طيبة داما تن أنها لتاتا اتمن الكيت ووعدت مغفرة Allah ya mata alƙawarin gafara lahum maghfiratun wa rizqan karima Allah ya mata alƙawarin arziki mai girma tana jin dadin wannan abu da Allah ya mata lamma fasala ta'ala az-zawajir 'ala az-zina yayin da Allah madaukaki yayi bayani yayi tsawa akan zina wa ramil afa'ifa yayi tsawa akan jifan kamammun mata ko maza da mungun aiki sharafi tafsirin zawajir sai Allah ya ci gaba yana bayani akan abin da yake tsawa amma asahu an yu'addi ilayhi min al-mukhalatati ar-rijal bin-nisa ka abin da ya ainihin kusata ya kai zuwa ga aikata zina me zai kai mutane aikata zina min mukhalatati ar-rijal bin-nisa in maza suna haduwa da mata ajin ku ɗaya da ita classmate ko ajin ku ɗaya da ita wannan zaman ku ɗaya wai abokiyar ka ce kuna zama a gun darasi ku saba da ita kuma ba muharramar ka bace to wannan zai kai wata ran kawai a gan ku ko rukumi kaga bala'i ya uku to sai Allah madaukaki yace in za a yi zama kar a cakuɗa maza da mai yanzu inda turawa ne a nan haɗuwa za a yi saboda iskancin bature za ku ga yanzu a turai an buɗe masallatai limamai mata ko kuma a sahun ga namiji ga mace a gauraya saboda sun san Allah ya hana in ana gogayyan nan to abin da Allah ya hana zai auku shine a nan ake gaya mana yanzu Allah madaukaki yana hani ga abin da zai kai mu ga aikata zina shine haduwar maza da mata wa dukulihim alaihin fi awqatil khalawat da kuma lok maza su dinga shiga wajen mata a lokacin da matan suke su kade wa ta'limil adabil jamila kuma za a koyar da mu ladubba masu kyau fa bada bi adabi dukulil buyut yanzu sai Allah madaukaki ya fara da ladabi na ya za a yi ka shiga gida ka san musulunci ya shiga ko ina hatta abinci in za ku ci aka ce ku yi bismillah ku ci da dama kar ku yi hadama ka ci gabanka annabi fa da kansa ya koyar da wannan to haka shiga gida yanzu gashi za mu ji in za a shiga gida yaya ake shiga a ranar
ya ayyuhal ladina amanu la ta'tu
نعم سلام ki ya faɗa cikin ladubba na shiga gida ko yace ya ayyuhal ladina amanu kun ga yanzu ana kiran mu'minai ne masu imani Allah zai koya musu in za su shiga gida yaya za su zo ne kai su faɗa gida suna kwan 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 kaza wani ya zo gida kwan 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 wannan kuma ya yarda da sallamar amma bai iya ba yanzu ce salamu alaikum salamu alaikum kaga mai sai sallamar layin daidai ne amma yadda aka yi sallamar ba daidai bane in ana son ladan sallama sai a koya assalamu alaikum amma kace salamu alaikum ko salamu alaikum wani ce gafara dai ne kiga Allah ya mana gafara dai yace Allah ya mana shi kuma yana cewa wai ka gafara ne zai shigo ah mai ruwa ba yana cewa gafara ruwa ba ko ba haka ba to duk wannan yanzu mu zubar da wani al'adun nan wanda bai iya sallama ba ya tafi makaranta ya koyi sallama domin addini ne ita yin sallama an gane Qur'ani ya gaya mana ita sallamar nan ita ce gaisuwar mu'minai a duniya da lahira tahiyyatuhum fiha salam mana in ɗan aljanna za su gaida juna a lahira a gidan aljanna sallama suke wa juna aka ɗauko sallamar nan Allah ya keto ta daga sunansa assalamu ya ce kuma mu ɗaiɗaita ta a tsakaninmu ya ce in muna yin ta za mu so juna to ashe ba a bar wasa ba ce don haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku kuskura ku shiga wani gida wanda gidan ba naku bane hatta tasta'nisu sai kun yi nemi izini ai tasta'dinu shine tasta'nisu sai kun nemi izini bayan kun yi sallama wa tusallimu ala ahliha kun sallama ga ma'abuta gidan fa yaqulu alwahid mutum in yabo gida zai shiga sai ya ce assalamu alaikum kun ga da tarifi ko assalamu alaikum a'adukunu bayan ya yi sallama an amsa sai ya ce in shigo nan ce shigo sai ya shiga idan gidan da birkita ta kama can ga fo yaro ya aika shi can ga wata ƙwarya can a jefe nan ga tsummo kara sai ce ka dakata tukun to sai ka jira sai a ɗaɗɗauke abubuwa munana a gyara in aka ce shigo to sannan sai ka shigo shine hikimar na kama fil hadithi ko tamfare da yanzu hadithi dubi lamba na ɗaya a ƙasa wadda da fi hadithin sahihin ya gangaro cikin hadithi ingantacce a karajahu abu dawud hadithin da imamu abu dawud ya fidda shi hadithi na 5179 anna rajulan ista'zana ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato wani mutum ba ambaci sunansa ba ya nemi izini wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi baitin alhali manzon Allah yana gida mai neman izini ya nemi izini a neman izini cewa a aliju haka yace bai ce a adkhulu ba sai ce a aliju ma'anan su faɗaya amma kalmar ta sha bamban ai a adkhulu kaga fasara a aliju kenan fa qala sallallahu alaihi wa sallama li khadimihi annabi sai ya ga wa hadimin sa mai mar hidima boyi boyin sa yace ukhruj ila hada fa allimhu al istizana kaje annabi karantarwa ne aikin sa yace kai yaro ka fita wajen wannan mai sallamar ka koya masa yadda ake neman izini naji yace a aliju je ka koya masa fa qul lahu qul assalamu alaikum a adkhulu kaga yadda ake kenan ka gaya masa yace assalamu alaikum in shigo fa sami'ahu ar-rajul fa qala assalamu alaikum a adkhulu shi wanda aka aiko boyi boyin manzon Allah shi annabi ku dan kai yaron zane ba zai hana ya baka ilimi ba haka sahabbai suke sai kaga su Salim maula Abu Bakar ya zama makarancin alqur'ani gangaran kafigani an wara mar sahabbai shi bawa ne amma shi yake koyar da su kaga dole ka yanta shi maula bararren bawa kenan sai Abu Bakar sai ya yanta shi to yanzu wannan ma bara ne na manzon Allah yace je ka koya masa yadda ake neman izinin shiga gida ka ce yace assalamu alaikum in shigo sai mutumin ya ji maganar annabi kafin mai koyar da shi ya zo sai ya koya daga bakin annabi ya faɗi abin da annabin yake so fa azina lahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fa dakala sai annabi ya mar izini kuma ya shiga to kun ga fa wannan shiga gida kenan yaya sallah yaya tauhidi yaya azumi in dai addinin musulunci zai koya maka sallama da neman izini ai min babu aula a koya maka aqida da farko ko awwalu ma yajibu ala almukallafi tashihu imanihi sai ka duba halali duk malamin kirki sai ya fara gyara imanin ka ya kwatalle shi yayi kyau sai ya zo maganar ibada sai mu'amala komin ka sai ya miƙe na'am ina ne zalikum khairul lakum wannan shine abin da yafi alkhairi a gare ku min ad-dukhuli bighairi isti'zanin akan ku shiga gida ba tare da an muku izini ba dubi lamba ta biyu wa min adabil isti'zan an yu'arifa bi nafsihi yana daga cikin na dubba na neman izini mutum ya faɗi kansa in an ce waye karka ce ni ne ka zo na ce waye ya ce ni ne to kai wa wani aboki na ya ce sha biyun dare wani abokinsa ya zo gidansa aboki yake ya buga ƙofa ba sai ya ce masa buɗe ya ce waye ya ce ni ne sai ya koma ya kwance sa sai ya dawo ya buga ya ce ka buɗe ni ne wane ya faɗi sunan sa da ya san shi ya ce ashe kana son ka shigo kaga da Hausan ma ai wannan ya buge to da haka yana daga cikin ladubba na neman izinin shiga gidan mutane mutum ya faɗi kansa wal yaqul ana fulan ibn fulan ya ce ni ne wane wato ya ce ni ne wane ɗan wane an gane ko in lam yakun sautuhu ma'rufan in ba za a iya gane muryarsa ba amma in zai yi magana a gane muryarsa za a iya buɗe masa ai ko lada ahlul baiti a wajen masu gidan ba su gane murya ba lima akhrajahu al-bukhari fi sahihi saboda hadisin da imam al-bukhari ya fitar cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 6250 da dai wa muslim fi sahihi haka imam muslim ya fidda wannan hadisi a ingantaccen littafinsa shi ma hadisi na 6155 min hadisi jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma hadisin na jabir ne dan abdullahi Allah madaukaki ya kara yadda da jabir da mahaifinsa abdullahi qala yace ataitu annabiyya sallallahu alaihi wa sallama fi dainin kana ala abi Jabiru yace na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da wata mas'ala ta bashi da ake bin mahaifina. Fadaqtu al-baba, sai na kwankwasa kofar annabi, kaji gwangwangwan. Fa qala man za, sai annabi yace waye anan. Fa qultu ana, Jabir zai ce ni ne. To annabi ya san muryar Jabir, sai shi ma annabi ya ce masa ana ana, ni ne ni ne. An gane? Ka annahu kariha, ka ce dai manzon Allah ya ki wannan kalmar da Jabiru ya yi amfani da ita wajen ta'arifin kansa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاطلاع على البيوت بغير اذن. كما النبي ياي غرغدي يا هل متاني كرس دينغا ليك جداجن متاني با تاري دا امس اذني با كرسي هكا وبدون علم اصحابها كرس ليك جدان متون ان با مي جدان يا سني با. ففي الحديث يا ابو حديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه, hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin ingantaccen littafinsa, yace mi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wato Bukhari ya fitar da hadisin cikin ingantaccen littafinsa, hadisi na 6902, wa Muslim da Imam Muslim dan Hajjaj hadisi na 1599, qawluhu sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah yace law anna imra'an ittala alayka bighayri idhnin fa hazabtahu, da mutum zai leka gidanka ba tare da ya nemi izinin ka ba, sai ka dauki tsakuwa ka jefe shi, sai ka kwakule idan sa ruwan ya zube ya zama mai ido daya bi hasatin da tsakuwa, fa faqata aynahu, ka kwakule ruwan idan, lam yakun alayka junahun, babu laifi, babu biyan diya. Kasa in ka cire wa mutum ido daya, in idansa biyu za ka biya rabin diya, sai ka ba da wajen 700,000 yanzu, wajen miliyan 15 akwa ido daya. Saboda ya diyar mutum ta kai miliyan 30 da wani abu, ai kuna kuke wasa a nike mutum zai gaje wai ka bari. Kaje Makka mana kai ka gani, ai rashin ɗaukaka doka yasa ake ganganci da mota da babur, kaje ana ta kai mutane asibiti, an kaɗe tsoho ya faɗa rami ya karye a cinye, shikenan shi an lalata shi, haka zai tafi. Malumai suka ce duk abin da yake jikin ɗan adam idan guda biyu ne, duk abin da yake jikin ɗan adam idan guda biyu ne, to ana biyan diya a kansa, kaga idanuwa na da ciki. Don haka in ka kwakune idan mutum don ya leka gidanka, babu komai, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Na'am. Allah madaukake ce zalikum khairul lakum ko la'allakum tadhakkaruna, saboda wai ku samu wa'azi ku ainihin tuna bi idgami ta'ifi thaniya fi dhali, ay bi idgami ta'ifi thaniya fi dhali ay khairiyatahu, wa dan ku gane ainihin alherin neman izini dan ku dingaye, fata'amaluna bihi, ku yi aiki da shi. Allah ya ce fa in lam tajidu fiha ahadan, in ba ku samu mutum daya ba a gida da kuka je, ya zanu lakum, wanda zai muku izinin shiga, fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum, kar ku shiga sai da izini. Wa in qila lakum irji'u farji'u, ko idan kai sallama ka nemi izinin shiga kuma sai aka ce ma ka koma, to ka koma. Huwa ay ar-ruju' azka ay khairu, komawarka in aka ce ka koma shi yafi alheri gare ka. Dubi lamba ta daya nan, haga ruju imtithalun li amri Allahi subhanahu wa ta'ala fil maqam al-awwal, amma dai na farko, innal bayta yaljau ilayhi as-sakin, shi gida mazauninsa yana zama ne a ciki don ya labe liyastatirahu don ya zama ya suturce shi wa yastira aghrabahu ya suturce ainihin bukatunsa wa aradahu da mutuncinsa wa rubbama asrarahu da yawa gidan yakan suturce asirin mai gida wa ma la yuridu an yadala alaihi ghayruhu kuma dalilin da ya sa mutum yake shiga gida baya so wani ya leka ya ganshi fa idza talaba minka sahibul baiti an tarji'a farji idan mai gida yayi kai sallama ka nemi izini yace ka koma to ka koma wa min adabil istidhan yana dai daga cikin ladubban neman izini Allah ya wajihahu qabilal baiti wajhan li wajhi idan ka zo gida zaka nemi izini kar ka zo daidai da kofar gidan ka tsaya daga an bude ka hangi ciki sai ka dan saba da kofa din lima akhrajahu imamu ahmad fi musnadihi saboda hadisin da imamu ahmad ibn hanbal ya fitar cikin musnad nasa hadisi na 17,994 kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza za'a al-baba yasta'dhinu lam yastaqbilhu annabi idan ya zo kofar gida zai nemi izini to baya tsayawa a daura da kofar yana fuskantar ta yamshi ma al-ha'idi hatta yasta'dhina sai ya tafi a jikin katanga yana neman izini bai udan lahu sai amar izini aw yansarifa ko ya juya malai sai ka duba cikin silsilatu sahiha hadisi na 3,003 na'am ina ne ya rage na juya ko haka ne azka lakum wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa fa yujazikum alaihi sai ya baku sakamako akan aikin da kuka yi sai ce laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum babu laifi a gare ku ya ku mu'minai ku shiga wasu gidaje wanda ba zama ake a gidajen ba ai ghayra mu'iddatin lisakani unasin ba gida ne da aka tattale shi dan zaman mutane ba al ay mu'ayyanin wanda aka ayyana su fiha mata'un lakum alhali a wannan gidan akwai wani amfani gare ku ba laifi ku shiga bi istiknanin za ku zauna a ciki aw istitarin min alhar wal bard ko za ku shiga don ku kare kanku daga zafin rana irin zafin da ake yanzu ko kuma tsananin sanyi wa ghairihi da wani wannan kamar ruwan sama ka buyutin rubat kamar gidaje da ake daure dawakai da ai amakinu rabdi dawab gurin da ake daure dabbobi kamar wurin parking filin parking an gan wal qa'ina wal khanat musabbala da ainihin filaye da aka mayar da su na ainihin fi sabilillah ai mawqufatu na waqafi li'iwa ibn sabil guraren da aka tanada gidaje da dakuna inda dan tafarki in ya zo gari bai zai wuce kwana ya kama shi zai shiga kwana gidan baki kenan al-munqadi wa minhan marafiqul amma yana daga cikin irin guraren da ba sai an yi sallama ba wayan da al'umma baki daya za su samu wato suke amfani da shi kal hada'ik kamar irin park din nan children park ko ma gurin da ake guri da ake tanadan sa a shuka bishiyoyi don a je a dinga shan iska a gun wal mudarat da filayen jiragen sama wannan ba sai kayan sallama ba wal muhaddat da tashar jirgin kasa fa yajuzu dukuluha min ghairi isti'dhani ya halatta a shiga wa'annan ba tare da neman izini ba haka ne ko wal inqida'u bi marafiqiha da ainihin yankewa dan ainihin samun tausasawa a gurin da ake samun tausasawa din. Wallahu ya'lamu ma tubduna, Allah ya san duk abin da kuke bayyanawa, wa ma taktumuna, da wanda kuke boyewa. Ai tukuna fi dukuli ghairi buyutikum, abin da kuke boyewa na shiga gidajen da ba naku ba. Min salahin aw ghairihi, imma abu mai kyau kuke boyewa Allah ya sani, kuma wanin sa ne Allah ya sani. Wa sayati annahum idza dakalu buyutahum yusallimu ala anfusihim, da sanu bayani zai zo idan mutum ya shiga gidansa ma sai ya yi wa kansa sallama. Insha Allah za mu ji a darasi na gaba a cikin wannan sura. Ina ga wannan shine karshen abin da za mu ji a yau, in Allah madaukaki ya kai mu gobe za mu tashi daidai kan aya ta 30 zuwa abin da Allah madaukaki ya ba mu iko. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.